إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوة وأن مسلاتي ميتار البركة مسجد نور الهدى ديكي ونن غريم البركة نارليت ونن رانا تاليتنا وشتيدي دا رانا أشرن دا أكو غواتن جماد الأولى هجرة دبوتايا دا ريه الأولى دا أربعين دا شدا ونديدي دا رانا أشرن دا بيار غواتن شاتايا دبو بيو دا أشرن دا هدو ميلادية دان فارا كراتون ونن لتافي من البركة wanda muke alƙawarin fara karatun sa a yau a gargashin tsarin karatu da muke yi mai suna waiwaye waiwaye adan tafiya za mu fara karatun al-aqidatul wasitiyya tare da sharhin al-sheikh Muhammad bin Salih al-Usaimin alayhi rahmatullah a wannan rana da izinin Allah tsari ne muka dauko na karatun littattafai na aqida ko su littattafai da malamanmu na sunna suke ba mu shawara idan za a dora mutane akan aqida to a karantar da su wa'annan littattafai a karan farko sannan a cigaba da karantar da sauran manya-manyan littattafai da suka shafi aqida to littattafai ne kusan guda 10 zuwa 11 wanda alhamdulillah da izinin Allah mun karanta kusan guda 8 daga cikin su wannan shine zai zama na 9 daga cikin guda 10 ko guda 11 wanda kuma duka karatuttukan su suna nan ga wanda bai samu zuwa majalisin karatun ba karatuttukan suna nan ga wanda yake da bukata littattafai ne guda 10 kuma dukkanin su wato takaitattun littattafai ne na farko akwai littafin al-usulus salasa wanda mun karanta shi mun sauke shi na biyu akwai al-qawaidul arba'a wanda shi ma mun karanta shi mun sauke shi na uku akwai kitabu tauhid alladhi huwa haqqullahi alal abid shi ma mun karanta shi mun sauke shi na hudu akwai littafin kashfu shubuhat shi ma mun karanta shi mun sauke shi na biyar akwai littafin nawaqidul iman shi ma alhamdulillah mun karanta shi mun sauke shi na shida akwai masailul jahiliya shi ma mun karanta shi mun sauke shi na bakwai akwai usulus sitta su ma mun karanta shi mun sauke shi wannan littafi guda 7 dukkanin su wallafa ne na Muhammad ibn Abdul Wahhab alaihi rahmatullah wannan guda 7 din sannan muka karanta na 8 wanda shine na karshe wanda muka sauke muka karasa karatun sa a wannan masallaci wanda shine littafin lumatul i'tiqad al-hadi ila sabilir rashad wallafa ibn Qudama al-Maqdisi alaihi rahmatullah dan haka wannan shine zai zama littafi na 9 a cikin jerin littattafai da muke karantawa a bisa wannan tsari da muka yi masa take da waiwaye adan tafiya mun kira shi waiwaye adan tafiya saboda littattafan mun taba karanta su muka sauke su yanzu mun sake komawa ne muka sake maimaita karatun su shi yasa muka kira shi waiwaye wannan shine na 9 al-aqidatul wasitiyya to daga yanzu ne zamu fara karantawa tare da sharhi amma wadancan guda 8 din duka mun karanta matanin ne duk da muna kawo sharhin amma da Hausa ba ma karanta larabcin sharhin to daga wannan ne za mu fara karantawa tare da sharhi da kuma karanta larabcin sharhin insha Allah to bayan wannan akwai na 10 wanda shine al-aqidatut tahawiyya shi ma za mu karanta shi da izinin Allah insha Allah tare da sharhi sai na 11 akwai sharhin muqaddimata al-qirawani to wannan guda 11 su da littattafan da ake so ɗalibin ilimi da yake so ya fahimci sunna ya fahimci aqida ta sunna, ya goge a aqidar sunna, ya karanci wa'annan littattafai din kuma ya fahimce su, ya fahimce su irin yadda ya kamata. To karatuttukan suna nan ga wanda yake da bukata. Wannan littafin littafi ne na Ibn Taymiyyah, Al-Aqidatul Wasitiyya. Muka ce za mu karanta shi tare da sharhin babban malamin nan, Al-Sheikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin. Bisa ga yadda muka saba, idan za mu karanta littafin malami mukan dan faɗi taƙaitacciyar tarjumar shi wannan malamin. To kasancewar Al-Sheikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin mun sha karanta littafansa, ya zanto yau ba za mu tsawaita ba, ba za mu faɗi wani abu mai yawa game da abin da ya shafi tarjumansa ba. Ina jin wannan shine littafi na hudu da za mu karanta na Utsaimin a wannan makaranta, makarantar Ibn Taymiyyah. Mun karanta littafinsa Al-Usul min Ilmi Al-Usul, mun kuma karanta littafinsa Al-Qawa'idul Musla fi Asma'illahi wa Sifatihi Al-Ula, sannan mun karanta littafinsa na uku wanda yanzu haka muna cikin karatunsa, Usulun fi Tafsir. Wannan shine zai zama na hudu. Kuma kowanne idan mun zo fara karatun mukan dan kawo takaitanciyar tarjumansa, da haka yanzu ba sai mun tsawaita ba. Wanda ya wallafa littafin shine Al-Sheikh Abu Abdullah Muhammad bin Saleh bin Muhammad bin Suleiman bin Abdurrahman bin Uthman. Wannan Uthman din shine kakansa na hudu, da shi ake danganta shi a ce Al-Utsaimin. Ana danganta shi zuwa ga wannan Uthman kinne, kice musu Al-Utsaimin. Uthman din bin Abdullah bin Abdurrahman bin Ahmad bin Muqbil Al-Wuhaybi. Al-Wuhaybi wata karamar kabila ce karkashin kabilan Banu Tamim, kabilatul Wuhaba. Al-Wuhaba, Al-Wuhabatu, wawun din kai mata damma da ha babba sai kai masa fataha da ta'u ta'inis da fataha da damma. Al-Wuhabatu to wata kabila ce daga cikin kananan kabilolin Banu Tamim, sai ake danganta shi a ce Al-Wuhaybi, sannan a ce At-Tamimi, wanda ita ce babbar kabila ta Banu Tamim. A takaice ana kiransa da Ibn Uthaymin. A takaice in ka faɗi haka ana gane wani malami ne. To babban malami ne na fiqh, kuma mafassiri ne, mufassir ne, malami ne na Saudiya, malamin babban malamin fiqh ne, kuma mufassir ne, kuma imam ne, khatib, da'iya, da'iya mai da'awa zuwa ga sunna, sannan ustaz ne a jami'a, sannan udhu ne na hay'a ta kibarul ulama da take Saudiya, sannan mudarris ne lil ulum ash-shari'a, yana karantar da ilmumuka na shari'a, sannan kuma yana wallafe wallafe littattafai. An haife shi a muhafaza ta Unaiza a yankin da mantika ta Qasim, a ranar 27 ga watan Ramadan aka haife shi, hijira tana 1347, wanda ya yi daidai da ranar 8 ga watan Mars 1929 miladiya, min nafsan zannaf. Ya rasu a shekara, ya rasu a ranar 15 ga watan Shawwal, hijira 1421, wanda ya daidai da ranar 10 ga watan Janbiye 2001, Demil M ya rasu. Ya tashi a cikin wata usura, wata fami wadda take da matsakaicin hali, ba masu kuɗi ba, kuma ba talakawa ba, masu matsakaicin hali. Babansa ɗan kasuwa ne, yana kasuwanci tsakanin Riyadh da Unaiza. Daga baya da girma ya kama, sai ya zauna a Unaiza ɗin. Kafin rasuwarsa kuma ya yi aiki a gidan marayu da yake nan Unaiza, baban nasa. To anan ya yi karatu, anan ya tashi, anan ya girma, ya fara karatu a hannun manya-manya malamai. Daga cikin malamansa wanda kuka sani akwai Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi, wanda ya karatu a wajensa, shi ne babban malaminsa, wanda ya lazimce shi, ya tasirantu da shi, har ma salon karatunsa da salon rubutunsa za ka ga irin na Allamatu Sa'idi ne, har ya mayar da shi koyaushe Utsaimin yana bayansa. Idan Sa'idi yana ba da sallah, Utsaimin ne a bayansa. In yana huduba, Utsaimin ne a gabansa. In yana darasi, shi ne a gabansa, a babban masallacin Unaiza. To ya tasirantu da shi kwarai da gaske. Lokacin da ya rasu, akwai malaman da suka yi takara wajen samun limanci, aka dauki wasu daga ciki amma ba su bayar da abin da ake bukata ba. Daga ƙarshe Usaimin shi kuma ya shiga, aka dauke shi ya zama shine babban limamin masallacin, kuma daga nan ya fara darussa. Bayan lokaci mai tsawo yana darussa, sannan sai ya fara wallafe-wallafe. Littafin da ya fara wallafawa shine Muktasar na Fatawa al-Hamawiyya na Ibn Taymiyyah, yayi ikhtisaransa. To shine littafin farko da ya wallafa, daga nan kuma ya ci gaba da rubuce-rubuce. Cikin malamansa akwai Abdul Aziz Ibn Baz, wanda muka sani yayi karatu a wajensa, wanda shine malaminsa na biyu. Sannan yayi karatu a wajensa a ma'ahadul ilmi, an bude ma'ahad na daukar ilimi a Riyadh. To sai ya tafi can karatu irin na zamani. To a lokacin yayi karatu a wajen Ibn Baz a wannan makarantar. Haka a wasu darussa kuma da shi Ibn Baz din yake yi a Riyadh, a gurere na musamman da yasa darussa yake karantarwa. To Usaimin yake zuwa yana fa'idantuwa, yana karatu a wajensa. To wannan su ne manyan malamansa da muka sani. Akwai sauran malaman da ba mu san su ba, ma'ana ko na ambace su ba ku saba jin su ba. Akwai malamansa da yawa, wannan su ne dai wanda muka sani. Sannan daga cikin almajiransa wanda muka sani akwai Usman Al-Khamis, wanda har yanzu yana raye muna ganin karatuttukansa. Usman Al-Khamis mai littafin Hikmatun min at-Tarikh. Sannan akwai Muhammad Salih Al-Munajjid, shi ma na ɗaya daga cikinsa wanda dai muka sani. Bayan su kuma akwai su sunanan da yawa almajiransa. Duk wani ɗalibin ilimi da yake bibiyar gidan ilimi ya san matsayin wannan malami a wajen ƙoƙari na yaɗa sunna da karantar da sunna da dagiya wajen karantar da sunna. Hatta a cikin halin rashin lafiya da ya samu kansa bai daina karantar da sunna ba. An taɓa a kawo shi da ambulance, yana cikin ambulance yana ba da karatu, wato bai da lafiya yana kwanci. Amma in lokacin karatu ya sai a zo a kawo shi a jona masa loudspeaker yana can kwance, sai da ku ji karatu yana tashi ba ku san ina malamin yake ba, yana cikin motar likita a kwance baya da lafiya. Amma kuma duk da haka yana ba da karatu, wanda lokacin rasuwarsa ma ya gama karatu kenan shine a lokacin rashin lafiya ya kada shi, aka dauke shi aka tafi da shi Jidda. A lokacin kuma bayan la'asar Allah ya masa rasuwa, ya yi fama da cutar huhu. Wannan ita ta zama dalilin ko sanadiyar barinsa duniya. Kamar yadda muka faɗi lokacin rasuwarsa, ya rasu a ranar 15 ga watan Shawwal 1421. To a taƙaice dai wannan shine Usaimin, kamar yadda mun san ƙoƙarinsa da wallafe-wallafensa da juhudinsa a fagen ilimi. Duk ɗaliban da yake bibiyar ilimi, in dai ahlus sunna ne aka ce Usaimin, to ya san wane ne. Suna daga cikin malamanmu na zamani, wanda muka yi zamani da su, wanda muke komawa zuwa ga fatawoyinsu da karatuttukansu da wallafe-wallafensu, muna fa'idantuwa da wannan. To wannan littafi, kamar da muka faɗa, za mu karanta littafin da yake ɗauke da tahqiqi abin nan taba'a, wadda aka yi takhrijin hadisanta daga littattafan Albani. Taba'a da aka yi takhrijin hadisanta daga littattafan Albani. Duk da littafin an yi ta buga shi, za ka samu taba'o'in daban-daban ne. Ni tawa taba'a ta biyu ce. Yanzu ina akwai taba'a har ta shida ma kuma an wuce. Akwai taba'a ta shida dai wadda na sani. To wadda nake ɗauke da ita tsohuwar taba'a ce, ta biyu. To za a sayo, za a kawo littattafan. In an kawo za mu gani, Allah ya sa mu dace mu samu sabuwar taba'a wadda take da ƙare-ƙaren wasu ayyuka da babu a wa'innan littattafai. Za mu fara da muqaddimarsa da yake muqaddimatu sharih. To bismillahir rahmanir rahim, muqaddimatu sharih, muqaddimar wanda yake sharhin littafin, wanda shine Ash-Sheikh Usaimin rahimahullahu ta'ala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Lallai godiya ta tabbata ga Allah, muna gode masa, muna neman taimakonsa, muna neman gafaransa, kuma muna neman tsarin Allah subhanahu wa ta'ala daga sharrin kawukanmu da kuma miyagun laifufukanmu, ya tsare mu daga miyagun laifufukanmu. Sai yace man yahdihi Allahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la. Duk wanda Allah ya shiryar da shi, to babu mai batar da shi. Wanda kuma Allah ya batar, to babu mai shiryar da shi. Yace wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. To kuma na shaida lalle ba abin bauta bisa cancanta sai Allah shi kadai yake bai da abokin tarayya kuma tabbas annabi Muhammadu bawansa ne kuma manzansa ne yace sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin tsira da amincin Allah ya tabbata gare shi da iyalan gidansa da sahabbansa da duk wanda ya bi su da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako wa sallama tasliman kaseera kuma amintar da su amintarwa mai yawa wannan wani bangare ne na khutbatul haja wanda fara karatun mun al-furqan bain al-haqqi wal butlan nayi bayani akan wannan khutbatul haja din matsayinta da kuma maganganu da malamai suka yi akan ta mutun ya koma sai ya saurari wannan bayanin yace amma ba'd bayan haka faqad manna Allah ta'ala alaina bi sharhi al-aqilah al-wasitiyah ta hakika Allah ya mana baiwa ya mana kyauta na sharhin littafin aqilah al-wasitiyah التي ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية وأن شيخ الإسلام ابن تيمية يولفات في أقيلة أهل السنة والجماعة كما يولفاتني أكن أكيد أهل السنة والجماعة يتي تقريرا على الطلبة من ولف وأن لتافي دومين تبتر واقع لالوبي باشي ربوتا با لالوبي سك ربوتا دقا كسد لنسا سك ربوتا سك كي يتقرير يتبتر مصر kenan ta'lif ne ta hanyar taqriri ba ta hanyar tahriri ba allazi darasuha alaina fil masjid wa suka koyi darasanta suka karance ta daga wajen mu a masallaci wa min ajli hirsihim ala hifzi at-taqrir to saboda kwadayin su akan su tsare wannan taqririn qamu bi tasjili to sai suka tsayi wajen nadar murya na karatun da shi malan yayi da suka aka gama aka sauke littafin suna daukar sauti ثم تفريغه كتابة من أشرطة من أشرطة من أشرطة التسجيل sannan sai suka zauna suka dauki lokaci suka rubuce shi daga wato kasakasai da aka nadi karatun yanzu kamar wannan karatun da nake ina nadar sa da'iwa nan gaba a samu wasu dalibai da za su dauki karatun su rubuta da Hausa ayi sharhi a ce ga sharhin littafi kaza da harshen Hausa da wane yayi watakila ma bayan mutuwar mu ko bayan rasuwar mu a samu wani yayi wannan kun fahimta to shine abin da suka yi sai suka rubuta ya suka nadi murya sannan suka zauna suka rubuta duk abin da yake fada suna rubutawa to sai suka kai masa ya bibiya sai ya tabbatar sai da yace wa min al-ma'lumi yana daga cikin abin da yake sananne anna sharha al-mutalaqqa min at-taqrir sharhin da yake an samo shi ne an karbo shi ne daga takariri wato wani yazo ya bibiye ka kana fada yana rubutawa ko ya bi tasjil kinka abubuwan da kake fada yana rubutawa laysa ka sharhil maktubi bit tahrir ba dai yake ba da sharhin da aka rubuta shi ta hanyar tahriri an gare ma'ana ta hanyar zama da mutun zai ya rubuta yana rubutawa yana komawa yana gyara ya kai ma wasu malamai masu dudduba a yi tahariri a tabbatar a yantar da littafin a ce lallai abin da yake ciki ya dace sai a buga wannan ya bambanta da wanda yake mutum ne ya zauna tun ɗan mutum ya zauna yana karatu wasu hirarraki suna iya shigowa ko wasu hirarraki su shigo wasu bayanai su shigo wanda watakila ma ba sa cikin karatun duk wannan yana iya faruwa to in an zo wajen sharhi kaga akwai bayanan da dole sai an cire su wanda su ba su da alaka da karatu kuma akwai wurin gurin da yake bukatar a ƙara wani abu sai an ƙara to yana bukatar wannan da aka sharhi ta hanyar taqriri ba da yake ba da sharhi wanda aka rubuta shi bit tahrir li'anna al-awwala ta'tarihi min an-naqsi waz-ziyada ita saboda sharhi da aka yi shi ta hanyar farko shi ne ta hanyar taqriri to ana samun wani abu na tawaya ya same shi ko wasu ƙare-ƙare baka fahimci abin da malamin ya faɗa ba sai ka rubuta wani abu watakila ba shi yake nufi ba ko ka ƙara wani abin da bai faɗa ba ko ka rage wani abu da ya faɗa ma la ya'tari thani irin abin da baya faruwa da wallafa wanda aka yi ta hanya ta biyu wanda mutum ne ya zauna da kansa ya rubuta ba ɗaya bane yace to waqad taqaddamat iddatu makatib nashrin bi talabi taba'atihi yace to sai aka samu wasu daga cikin wato maktabobi sun gabatar da bukatar su ta a basu damar dama su buga littafin su ya hada shi suka bukaci wannan bayan an rubuta din sai suka bukaci a basu su buga su ya hada maktabar da ta fara neman wannan ita ce maktabatu tabariya babu shi a rubuce ana ko maktaba ta tabariya ita ta fara neman a bata wannan damar to aka basu wato suka fitar da littafin da kofi mai kyau sannan suka yi masa wasu ta'aliqat wasu ƙare-ƙaren bayanai wanda suke masu fa'idantarwa wajen tahqiqin da suka yi wa littafin da kuma takhrijin da suka yi wa hadisan da suka zo a ciki wanda wanda ya jagoranci wannan aikin shine Muhammad Asraf bin Abdul Maqsud bin Abdul Rahim wanda shine yayi wannan kokari Allah ya saka masa da alkhairi haka sauran dabo'i madaba'a da maktabobi suka bukaci a basu damar su yi abin nan tahqiqin littafin su buga sai ce walakin yace sai dai lamma kana sharhul mutalaqqa min at-taqrir a yayin da ya kasance sharhin da yake an same shi ne daga taqriri laysa ka sharhil maktubi bit-tahrir ba dai yake ba da sharhin da aka rubuta shi ta hanyar tahriri lidha shi yasa ra'aitu sai naga min al-muhimmi yana daga cikin abin da yake mai muhimmanci an aqra ash-sharha bitamahhuli yan tsaya in karanta wannan sharhin da dalibai suka rubuta wato a hankali ba tare da gaggawa ba min ajli ikhraj ash-sharh ala al-wajh al-mardi yace saboda a fitar da sharhin ta fuska yardaddiya an gane ta fuska yardaddiya wacce ta dace yace fa fa'altu dhalika walillahi alhamd to sai na aikata hakan godiya ya tabbata ga Allah ya dauki littafin shi Usaymin bayan sun rubuta sun kai masa ya bibiye shi karatunsa daki daki kadan kadan wa hazaftu ma la yuhtaju ilayhi yace sai da shafi abinda ba a da bukatar sa irin hirarraki da suke shigowa in ana cikin karatu kaga a yanzu in muna tafsiri ko muna karatu wani lokacin sai kaga mun gitto da maganar dankali ayi dariya ko kai in ka zo bugawa Malam Jamilu in ka zo ka girma zaka buga to kaka rubuta dankali wannan kaga sai ka cire wannan ba a da bukatar shi saboda wanda an kawo shi ne a babi na raha wasu suna dan bacci a dan yi raha dan ayi dariya su farka mun gane kira kaga ba za ka shigar da shi cikin sharhi ba ce nan malam ya ce dankali kaza 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 to shine yace sai na cire abinda ba a da bukata wazittu ma yuhtaju ilai sai kuma na ƙara abinda ake da bukata wanda ba a samu damar kawo shi a cikin karatun ba an gane yace was'alullahi ta'ala an yanfa'a bihi ina roƙon Allah ta'ala ya amfanar da wannan littafi kama nafa'a bi aslihi kamar yadda ya amfanar da asalin sa wanda shine al-aqidatul wasitiyya littafin al-aqidatul wasitiyya littafi ne da yayi albarka littafi ne kuma da ya shahara aka karanta shi aka yi aiki akan sa da dama ya amfani al'ummar duniya sosai shi da yake addu'a Allah ya amfanar da mutane da wannan sharhin kamar yadda ya amfanar da asalin littafin da aka yi wa sharhi wa an yaj'alana min du'atil haqqi wa ansarihi kuma ina roƙon Allah ya sanya mu daga cikin masu kira zuwa ga gaskiya masu taimakon gaskiya anna addu'ar muna addu'a mu ma Allah ya sa mu cikin wannan addu'ar ce innahu qaribun mujib domin shi Allah makusanci ne mai amsa kira yayi wannan bayanin a ranar 27 ga watan 3 hijira ta 1415 al muqaddima ko muqaddima to sai muqaddimar littafin yace bismillahir rahmanir rahim ko ba sai mun karanta muqaddimar ba ha a karanta wanda yake so a daga a karanta muqaddima ya daga hannu wanda ba yawa to shikenan to za a karanta muqaddima ha okay tana da tsawo ne shi yasa za ta danci lokaci yana abita warawara yace bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yace amma ba'd fa innahu hadha alkitab alladhi yusamma alaqidatul wasitiyya yace tabbas yace shi wannan littafi wanda ake kira alaqidatul wasitiyya allafahu habrul ummati
fi zamani wanda ya wallafa shi shine wato Shakundum aka ce Al-Habr babban malami wanda yake makura wajen ilimi na wannan al'umma a zamanin sa mai suna Abu al-Abbas al-Kunyar sa ne Sheikhul Islam laqabin sa ne Ahmadu sunan sa ne bin Abdul Halim baban sa kenan bin Abdul Salam kakan sa kenan Ibn Taymiyyah wato Ibn Taymiyyah wasu cha Taymiyyah din nisba ce zuwa ga wata kakar sa wasu kuma cha nisba ce ko zuwa ga wata wata yarinya ce da ko kakan sa ne ya rene ta ko akwai maganganu dai akai a farko-farkon karatun mu na al-Ubudiyya nayi magana akan dalilin da ake danganta shi zuwa ga wannan Taymiyyah din akwai maganganu mabambanta juna akai rahimahullahu ta'ala al-mutawaffa sanad 28 wanda ya rasu a shekara ta 728 wato shi ya wallafa wannan littafi walihadha ar-rajuli min al-mu'allafati allati yushkaru 'alayha wallati narju min Allah lahu al-mathubata 'alayha yace kuma wannan malamin yana da من المقامات ينادى وسم مقامي التي يشكر عليها وند اكي غودي ماسا اكن وانن مقامي ناشي ده يتاكا saboda gudunmu wanda ya bayar wallati narju min Allah lahu al-mathubata alaiha wanda muke fata daga Allah Allah ya bashi lada akan wa'innan mukamai nashi na hidima da yawa musulunci fi difa'i anil haqqi wajan bayar da kariya ga gaskiya ma'ana wajen kare gaskiya wa muhajamati ahli al-batil da kuma kaifar maki ga ma'abuta bata wanda suke kan aqidu na bata ma ya'lamuhu kullu man tatabba'a kutubahu wa sabarahu wa sabaraha wanda duk wanda yake bibiyar littafansa yake bincike a cikin littafansa ya san da wannan kusan duk littafi ya kawo zaka ga yakan kawo shi kuma ya kawo rudud ga yan bid'a shi sama wasu malamai suka cewa duka littafan sa raddi ne saboda duk in yana wallafa littafi yazo kan wata gaba da wasu suka saba akan ta sai ya tsaya yayin magana ya raddi akai to duk wanda yake bibiyar littafan sa ya san wannan yace wal haqiqatu annahu min ni'amillahi ala hadhihi al umma yace haqiqanin gaskiya Ibn Taymiyyah yana daga cikin ni'imomin Allah akan wannan al umma dai ne daga cikin ni'imomi da Allah ya yi wa wannan al umma لأن الله سبحانه وتعالى كف به أمورا عظيمة خطيرة سبحانه الله يا كنجي تدليل انسا وسأل أمر ما سكرما ما سهدني على أقيدة الإسلام أكن أكيد أنا مسلم تدليل انسا الله سبحانه وتعالى يا كنجي متانيدة قبلاء ونن حدر دكما قربات التن أكيد يسا أكا قالوا سو أكا قالوا إلا رسوكما أكا وجيسو أكا وأكا واسيل سو yace wa hadal kitab da haka shi wannan littafi kitabul mukhtasar littafi ne takaitacce yusamma al-aqida al-wasitiyya ana al-aqida al-wasitiyya ana kiran sa da suna al-aqida al-wasitiyya allafahu shaykhul islam wanda ya wallafa shi shaykhul islam ibnu taymiya li'annahu hadara ilayhi rajulun min qudati wasit saboda wani mutum ya zo gurin sa yana daga cikin alƙalan garin Wasit. Wasit muhafaza ce da take tsakiyar ƙasar Iraki. A halin yanzu a cikin Iraki Wasit yake. Wato wata jiha ce a cikin Iraki. Wanda ya fara gina garin Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hajjaj bin Yusuf shi ya gina garin. Ya gina shi domin ya zamo sabuwar matabbata ko kuma sabon sansani na sojojinsa sai gina garin an fara ginin shi daga shekara ta 78 bayan hijira aka kare gina garin a shekara ta 86 to garin Wasit kenan to wani alkali daga wannan garin sai yazo wajen Ibn Taymiyyah shaka ilaihi ma kana nasu yu'anunahu min al-madhahib al-munharifa sai kai masa kara abinda mutane suke fama da shi na mazhabobi karkatattu da suka karkashe wa tafarki madaidaici irin abinda ake fama da shi na miyagun aqidu فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته cikin abin da yake da alaka da sunayen Allah da sifofin Allah aka samu aqidu wanda suka karkace a samu masu korewa a samu masu tawili aka samu wadanda su kuma suke tashbihi aka samu kaza aka samu dai gurbatattun aqidu musamman a baban al-asma wa sifat to abin yayi tasiri sosai akan mutane fa kataba hadhihi al-aqida to sai ya rubuta wannan aqidar allati tu'addu zabdatun li aqidati ahli sunnati wal jamaa wadda ake lissafata a matsayin wata zubdatun zubda shine kamar kace man shanu ko in an yi tsaka aka tatso nono akan ziga shi haka har sai ya fitar da wani mai daga sama wanda ake ko a maida shi man biredi ko a narka shi a maida shi man shanu wanda yake zama a kauye ya san man shanu in an sa shi a tuwo akwai dadi to asali daga nono ake samu wannan ma in an tatso madara to akan sa ta cikin gyandama za wanda bai san gyandama ba sai a rika zigawa haka ana zigawa ana sai tsohuwa ta zauna ko wata tana zigawa sai ta jima sai mai ya rika tasowa sama nonon yana kwantawa kasa to sai a yayaye man sai ka ganshi haka a dunkule kamar zarwa kamar bota wannan na biredi to akan narka shi ayi miya da shi ayi kaza ayi kaza to kaga an samu shi ne tsagoro daga jikin nono aka samu shi to ake kiransa zubda to kenan wani abu ne da yake littafin ana lissafa shi a matsayin wani abu ne mai kima dan zo wannan butali na man shanu guda ɗaya in kana son litar kinsa to tsada gare shi eh wannan litar ma na mai yanzu nawa yake to wannan na man shanu in kana sai a ci ma jika biyar yanzu in ka je kauye lita ɗaya na man shanu sai a ci baka jika biyar ko sama da haka saboda kimar sa da tsadar sa to ana lissafa wannan littafin a cikin littafai kamar wannan ana lissafa shi zubdatun li aqidati ahli sunnah na aqida ta ahli sunnah fima yata'allaqu bil umuri allati fada an-nasu fiha bil bid'ah yace a cikin al'amuran da suke da alaka fima yata'allaqu a cikin abin da yake ta'allaquwa yake da alaka bil umuri allati fada an-nasu fiha bil bid'ah a cikin al'amuran da mutane suka kukkutsa a ciki suka shigar da bid'o'i suka shigar da bidoyi a cikin wasu abubuwa to wannan littafin zai zama wato wanda littafi ne da aka wallafa shi dan ya zo ya magance wa'annan matsalolin wa kasura fiha al-kalamu wal-qil wal-qal yace irin al'amuran da maganganu suka yi yawa a ciki ahlul kalam suka shigo da wasu abubuwa na falsafanci qila wa qala tai yawa a ciki to sai aka wallafa wannan littafin dan ya zama waraka ga wannan matsalolin وقبل ان نبدا الكلام على هذه الرساله العظيمه yace kafin mu fara magana akan wannan risala mai girma mu fara kawo sharhi yace nuhibbu an nubayyana anna jami'a risalatir rusuli min awwalihim nuhin alayhi salam ila akhirihim muhammadin sallallahu alaihi wasallam kulluha tad'u ila at-tauhid muna so mu bayyana cewa tabbas dukkanin risaloli anna jami'a risalatir rusul dukkanin sakonni da Allah ya aika manzanni da shi min awwalihim nuhin tun daga na farkon su annabi nuh shine manzon farko da Allah ya aika manzon farko kafin shi annabawa Allah yake aikowa shine na farko aka aika da zai je ya faɗa da mushrikai alayhi salam ila akhirihim har zuwa na karshen su muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kulluha to dukkanin wa'annan risalolin tad'u ila tauhid suna kira ne zuwa ga tauhidi dukkan wa'annan risalat din suna kira ne zuwa ga tauhidi saboda muhimmancin tauhidi qala allah ta'ala allah ta'ala yace wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun yace ba mu taba aiko da wani manzo ba kafin ka kai manzon Allah ba mu taba aiko wani manzo kafin ka ba illa nuhi ilai face muna masa wahayi annahu la ilaha illa ana cewa ba abin bauta bisa cancanta sai ni inji Allah fa'budun da haka ku bauta mu wannan ita ce da'awar duk manzannin da suka gabaci manzon Allah wa qala ta'ala kuma Allah ta'ala ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah washtaribu at-taghut kuma hakika mun aika a cikin kowace al'umma da wani manzo manzon yana ce musu ani ibudullah lalle ku bauta wa Allah shi kadai ku kadai ta shi da bauta wajtanibu tawut kuma ku nisanci dagutu shi da duk wani abu da ake bauta wanda ba Allah ba to wannan shine da'awar manzanni kira zuwa ga tauhidi wadhalika dalilin kuma da yasa da'awar su ta maida hankali akan tauhidi ya zama shine gaba gaba annal khalqa khuliqu li wahidin wa huwa Allahu azza wa jalla su halittu gaba daya an halicce su ne saboda Allah shi kadai din sa an halicce su ne domin abu daya wanda shine Allah wanda shine Allah azza wa jalla khuliqu li ibadatihi bayi gaba daya halittu gaba daya an halicce su ne domin bautar Allah domin su bauta wa Allah wa ba khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budu wannan su suke yin ibada shar'iyya sauran bayin kuma suna yin ibada wadda take kauniya an gane ba wani halitta da baya yin ibada komai yana bautar Allah sai dai wannan su suke yin ibada ta shari'iyya wadda take da jaza take sakamako yake biyo bayanta mun fahimta dukkan amma dukkanin su bayan Allah ne kowa duk halittu bayan Allah ne Allah ya halicce su ne don su bauta masa hatta malaiku suna bautawa Allah to ya halicce su don su bauta masa litata'allaqa qulubuhum bita'alluhan yawa litata'allaqa qulubuhum bihi akwai bihi ko ta'alluhan wa ta'ziman wa khawfan wa raja ki domin zakatansu su ta'allaqu da shi domin zakatansu su ta'allaqu su ratayu ga ubangiji ta'alluhan ratayuwa irin ta so da kauna da bauta da biyayya wa ta'ziman ratayuwa kuma irin ta girmamawa wa khawfan ratayuwa irin ta tsoro wa raja da kuma fata wa tawakkulan ratayuwa irin ta dogaro tawakkali wa ragbatan da kwadayi wa rahmatan da kuma tsoro hatta yansalihu an kulli shay'in min ad-dunya har sai sun sabule daga dukkanin komai na duniya zama ba sa kwalla faransu ga wani abun duniya duk wani abu na duniya sukan yi amfani da shi ne a matsayin wani abun bukata ba tare da zuciyarsu ta kwallafu gare shi ba la yakunu mu'inan lahum ala tauhidi duk wani abun duniyan da baya kasancewa mataimaki a gare su akan tauhidi duk wani abu na duniya wanda yake ba zai taimaka musu ba akan su tabbatar da tauhidi to sukan bukaci su sabule su zare jikinsu daga wannan abu fi hadhihi al-umur a cikin wa'innan al'amura gaba daya li'annaka anta makhluqun yace saboda kai halitta ne kai halitta ne ɗaya ne daga cikin halittun ubangiji la budda an takuna li khaliqika qalban wa qaliban fi kulli shay dole ka zamo domin mahaliccinka kake rayuwa zuciya da gangar jiki qalib shi da gangar jikinka asalin qalib shine mulu wannan mulu da ake birgi da shi an gane idan za a yi birgi sai an zuba cikin mulu ko a buga dan birgin ya fita daidai girman wannan mulun da ake da bukata to idan suka ce qalban wa qaliban suna nufin kai da fata ko kace zuciya da gangar jiki gaba daya domin ka zamo da zuciyarka da rayuwarka da gangar jikinka kana rayuwa ne domin Allah fi kulli shay'in a cikin dukkanin komai wannan haka ake so bawa ya kasance walihada to saboda wannan ne kanat da'awatul rusuli alaihi salatu wassalam ta kasance da'awar manzanni tsira da aminci tabbata gare su ila hadhal amri al-hamm al-azim ta kasance zuwa ga wannan al'amari mai muhimmanci mai girma wanda shine tauhidi ibadatullahi wahdahu la sharika lahu ya kasance ibada karanta ibadata dan ya zama ismu kana ibadatullahi wahdahu la sharika lahu ya zama bauta ne na Allah shi kadai din sa bai da abokin tarayya walam yakunir rusulu alladhina arsalahum Allahu azza wa jalla ila al-bashari yad'una ila tauhid ar-rububiyyati kad'awatihim ila tauhid al-uluhiyyah yace manzanni wadanda Allah ya aike su zuwa ga ƴan adam Allah mai girma da daukaka ya aike su zuwa ga ƴan adam busu kasance yad'una ila tauhid ar-rububiyyati suna kira zuwa ga tauhidi na rububiyya ka da'watihim ila tauhid al-uluhiyya kamar yadda suke kira zuwa ga tauhid al-uluhiyya ma'ana sun fi maida hankali akan tauhid al-uluhiyya fiye da me fiye da tauhid ar-rububiyya dalika wannan ko ya faru ne anna munkiri tauhid ar-rububiyya qaliluna jiddan masu inkarin tauhidi na rububiyya yan kadan ne matuka wanda suke inkarin tauhidin rububiyya wanda shi ne tauhidi da yake nuna kadaita Allah da aikin sa kadaita Allah da halitta da mallakar halitta da sarrafa halitta wannan tauhidin mutane da yawa sun yadda da shi hatta kafirai da yawa daga cikin su sun yadda da wannan tauhidin masu inkarin sa kadan ne wa hatta allazina yunkirunahu hatta wadanda suke inkarin wannan tauhidin hum fi qararati nufusihim su akaran kansu a cikin can wato abinda zuciyansu ta tayyada da shi ta tabbatar da shi la yastati'una an yunkiruhu suna yin inkarin sa ne kawai a zahiri amma ba sa iya inkarin wannan tauhidin wato a can cikin zuciyarsu zuciyarsu sun yadda da tauhidin rububiyya amma a zahiri sai su fito su yi inkari hatta masu inkari hatta wanda ba su yadda da Allah ba ko suke cewa ba su yadda da Allah ba ko ba su yadda da tauhidin rububiyya ba zaka samu a zuciyarsu sun gamsu amma a zahiri sai su nuna rashin gamsuwa yace Allahumma illa an yakunu qad sulibul uqul al-uqul al-mudrikata adna idrakin yace sai fa idan ya sun kasance wato an zare musu hankula hankula da suke riskar abu mafi kankantar riska ma ba su da shi ma'ana hankalin da zai fahimci abu mafi kankantar fahimta ma ba su da shi to wanda suka samu kansu a irin wannan halin ne kadai zaka ga suna inkarin tauhidir rububiyya fa innahu qad yunkiruna hadha min babil mukabara da haka masu ma inkarin tauhidir rububiyya din suna yi ne a babi na mukabara masu yin ma suna yi ne a babi na mukabara nuna girman kai da kangarewa ba wai dan zuciyarsu ba ta yarda ba to wannan shi yasa annabawa suka fi mai da hankali a tauhidul uluhiyya wanda anan ne fagen dagar fiye da tauhidur rububiyya yace wa qad qassama al ulama'u rahimahumullahu at tauhida ila salasati aqsam yace hakika malamai sun kasa tauhidi zuwa gida uku malamai ya ce malamai domin akwai waɗanda suke cewa Ibnu Taymiyyah shi ya fara kasa tauhidi gida uku musamman ƴan bid'a suka ce shi ya zo da wannan bid'ar ta kasa tauhidi gida uku zuwa tauhidin rububiyya da kuma tauhidin uluhiyya da kuma tauhidin asma wa sifat wanda wannan maganan ba gaskiya ba ne kafin Ibnu Taymiyyah malamai da yawa sun tafi akan tafiya akan wannan kashe-kashe na tauhidi kafin sa akwai irin su Ibn Battah ya ambaci wannan kashe-kashe na tauhidi a cikin littafin sa al-Ibanatul Kubra shafi na 372 kuma Ibn Battah ya rasu a shekara ta 377 kaga ba a ma haifi Ibn Taymiyyah ba a lokacin to ya ambaci kuma wannan kashe-kashe na tauhidi Ibn Jarir At-Tabari Sheikhul Mufassirin a tafsirin sa ya kawo wannan kashe-kashe na tauhidi Ibn Mandah ya yi ishara zuwa ga wannan tauhid malamai da yawa kafin Ibn Taymiyyah kuma hujjar su aya ce ta alqur'ani rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya rabbus samawati wal ard Allah shine ubangijin samai da kasai kaga rububiyya ta fito kenan fa'budhu wama bainahuma da abin da yake tsakanin su rububiyya ta fito fa'abudhu da ka bauta masa kaga uluhiyya ta fito fa'abudhu ka bauta masa ka kade ta shi da wuta wastabir li ibadatihi kuma ka yi hakuri wajen bautar sa sai ce hal ta'lamu lahu samiyya shin ka san wani kini takwara a gare shi ka san wani takwara na Allah ce ga wani takwara ga Allah subhanahu wataala anan aka zo da magana al-asma wa sifat domin duk wani suna akwai sifa tare da shi dan haka malamai suka tabbatar da ko in ce malamai sun tabbatar da wannan kashe-kashe na tauhidi daga wa'annan ayoyin. Wasu ma suna ƙara na daga wannan ayar, wasu ma suna ƙara na hudu, wanda shine tauhidur risala. A shari'an mu akwai tauhidur risala, kadaita manzon Allah da manzanci, kadaita shi da manzanci. Karka yadda akwai wani da zai zo da wata sabuwar shari'a ko wani sabon doka ko kaza wanda ba daga manzon Allah ta fito ba. Shi ma nan wani nau'i ne na tauhidi wanda malamai sun ambace shi karkashin nusus wanda aka sani, wanda in an faɗa kuma kowa ya san laba ba zai jayayya akan kadaituwar manzon Allah da manzanci ba. Shi kadai ne manzon da Allah ya aiko, babu nabiyunsa kuma ba wani a bayansa, shi da cikamakin manzanni. Mun gane wannan? To shi yasa suka kasa tauhidi gida uku. Ahaduha, ɗaya daga cikin kashe-kashen guda uku, akwai tauhidur rububiyya. Shi ne tauhidur rububiyya wanda malam ya ce ba a cika yawan inkarinsa ba, indai ba wanda aka zare masa hankali tare da shi ba. Wa huwa ifradullahi subhanahu wa ta'ala fi umurin thalatha. Tauhidur rububiyya shi ne kadaita Allah a cikin wasu al'amura guda uku. Fil khalqi wal mulki wat tadbir, a kadaita Allah a cikin halitta da mallaka da kuma gudanarwa, sarrafawa. Wannan shi ne rububiyya, al khalqu wal mulku wat tadbir, halittawa, mallakar halitta, gudanar da sha'aninta. Dalilu dhalik, dalilin wannan tauhidin qauluhu ta'ala, fadin Allah ta'ala, ala lahul khalqu wal amru. Ku saurara ku ji, halitta nashi ne, shi kadai yake yin halitta. Wal amru kuma haka umurni nashi ne, shi yake shar'anta abubuwa na umurni. Suratul A'raf aya ta 54. Yace wa wajhu ad-dalalah min al-aya, fuskar hujja, inda muka samu hujja daga wannan ayar, annahu qaddama fiha al-khabara alladhi min haqqihi at-ta'khir. Allah ya gabatar da khabar wanda haƙƙin khabar shi ne yazo daga ƙarshe, amma Allah sai ya gabatar da shi aka yi taqdimu ma haqquhu at-ta'khir. Aka ce ala lahu, maimakon a ce ala al-khalqu wal-amru lahu, sai aka ce ala lahu, aka kawo khabar, aka ce ala, ku saurara ku ji, ai duka nashi ne. Menene? Kaga ba a faɗi mubtada din ba, sai aka kawo khabar din, aka ce ku saurara ku ji, duka fa nashi ne. Kenan za ka yi tambaya ka ce menene, sai aka ce al-khalqu wal-amru. Yadda ya kamata maganan ta miƙe, ma'ana in ba a buƙatar a yi hasr ko ba a buƙatar a yi taqdim da ta'khir, sai a ce ala, ku saurara ku ji, al-khalqu wal-amru, halittu da umurni gaba ɗaya nashi ne, lahu, sai ta zo daga ƙarshe. Kamar yadda za ka zo ka ce kaga wannan gidan, eh, nawa ne. To kaga nan kayi maganan, kayi ta a miƙe, amma idan ka ce nawa ne, sai an tambaye ka menene, ce wannan gidan. To wannan an yi taqdim da ta'khir, to akwai dalilin da yasa ake yin sa, akwai dalilin da yake sa ake yin wannan, akwai fa'idodi da yawa. To shine nan malam zai mana bayani akan wannan. Yace wal qa'idatul balaghiyya, qa'ida ta balagan larabci, inna taqdima ma haqquhu at-ta'khir yufidu al-hasr, gabatar da duk abinda haƙƙinsa shine a jinkirtar da shi, to yana fa'idantar da hasr, shine iyakancewa. Kina Allah ya iyakance, ya nuna da halittawa da kuma bayar da umurni da mallakar al'amuran nashi ne, shi kadai shine hasr din, ya iyakance, shi kadai yake mallakar wannan nasa. To shi yasa ake yin wannan taqdim da ta'khir, ka'ida ce balaghiyya, ana yin amfani da wannan domin a nuna hasr, iyakance abu ga abin da ake so a iyakance shi gare shi. Yace thumma ta'ammal iftitaha hadhihi al-aya, sannan ka lura ta yadda aka bude wannan ayar, an bude ta bi ala, ala ad-dallati ala at-tanbihi wat-tawkid, wadda take nuni zuwa ga tanbihi, fadakarwa, wat-tawkid da kuma karfafawa. Tanbihi shine jan hankalinka, ala tana jan hankali. Kamar mutum ne da Hausa yace ku saurara, kaga kowa zai daina abin da yake yi juyo wajensa, tanbihi ne wannan, jawo hankali ne. Wat-tawkid da kuma karfafawa, ana amfani da ala domin karfafa zance. Ce Allah ya bude ayar da wannan, ce ala, ku saurara ku ji, lahu, nashi ne shi, shi kadai, al-khalqu wal-amru, halittawa da kuma umurni, nashi ne shi kadai. سوره الاعراف ايه 54 لا لغيره با نوانين سبا فالخلق هذا هو تو حالتا شي ني wannan مو ما duka halitta ne والامر هو التدبير الامر كما شي ني التدبير غدانه da shi a nan duka wanda daga ciki akwai bada umurni da hani wanda shi ne at-tashri' sannan kuma akwai halittawa akwai sarrafa halitta da sauransu wanda shi ne al-amru kalmar al-amru tana da fadi an gane ko akwai al-amru al-kauni akwai kuma wanda yake al-amru ne abin al-shar'i umurni ne da ya shafi shari'a ikaza bari kaza kaza halal ne kaza haram ne akwai kuma al-amru wanda ya shafi sha'ani kenan sha'anin nuka gudanar da sauran sha'anin nuka duk wannan na Allah ne shi kadai wanda shine tadbir ki wanda ake kadaita Allah da shi to wannan kaga shi yake tabbatar mana da cewa halittawa ko in ce halitta na wane ne na Allah ne shi kadai haka tadbiri gudanar da sha'anin nukan bayi na wane ne shi kadai nashi ne shi kadai subhanahu wataala ammal mulk amma abin da ya shafi mulki wanda muka ce shi ma yana daga cikin ma'anar rububiyya shine Allah shi yake mallakar komai da komai nashi ne shi kadai dalilinsa fa daliluhu dalilansa mislu qawlihi ta'ala shine misalin fadin Allah ta'ala walillahi mulku as-samawati wal ard kuma na Allah ne shi kadai kaga nan ma an yi taqdim da ta'khir walillahi kuma na Allah ne shi kadai menene mulku as-samawati wal ard mulkin samai da kasai a suratul jasiya aya ta 27 to fa inna hadha yadullu ala infiradihi subhanahu wa ta'ala bil mulki wannan yana nuni zuwa ga kadaituwarsa subhanahu wa ta'ala da mulki wa wajhu dalalah min hadhihi al aya kama sabaqa fuskar hujja daga wannan ayar kamar abin da ya gabata ne taqdimu ma haqquhu ta'khir da aka yi a cikin ayar gabatar da abin da haƙƙin sa shine a jinkirtar da shi idan kenan far rabbu azza wa jalla ubangiji mai girma da buwaya azza ma'anarsa ya buwaya wajalla kuma ya girmama munfaridun bil khalqi wal mulki wat tadbir ya kadaita da halitta shi kadai ya kadaita da mulki shi kadai ya kadaita da gudanar da sha'anin bayinsa shi kadai fa in qulta idan kace kaifa tajma'u baina ma qarrarta wa baina isbatil khalqi li ghairi llah to ya zaka iya hada tsakanin abin da ka tabbatar din nan cewa Allah ne kadai mai halitta mai mulki mai jujjuya al'amura to ya zaka yi ka hada tsakanin abin da ka tabbatar din nan wa baina isbatil khalqi li ghairi llah da kuma tsakanin abin da aka yi na tabbatar da halitta ga wanin Allah wanda hatta Allah da kansa a cikin Qur'ani ya jingina halitta ga wanin sa misli qawlihi ta'ala misalin fadin Allah ta'ala fa tabarakallahu ahsanal khaliq kuma albarkatun Allah sun yawaita yace Allah da shine ahsanul khaliqi shine mafi kyautatawa mafi kyautata masu yin halitta mafi kyautatawa a cikin masu yin halitta idan aka ce masu yin halitta ya nuna bayan shi akwai wani mai halitta amma shine mafi ficin su suratul mu'minun aya ta 14 wa misli qawlihi sallallahu alaihi wasallam fadar misalan fadar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fil musawwirin a cikin waɗanda suke zanan hoto a zanan hoton mutum ko a sassaka hotonsa yuqalu lahum ranar gobe kiyama za a ce musu ahyu ma khalaqtum kuraya abinda kuka halitta dinnan abin nan da kuka halitta kuka zana ko kuka sassaka to kuraya shi muttafaqun alaihi bukhari da muslim sun fitar da shi nasa'i ibn majah ga takhrijin hadisin nan a kasa wa mislu qawlihi ta'ala da kuma misalin fadin Allah ta'ala fil hadisi alqudusi da ya fada a hadisi kudusi o man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi wane ne yafi zalunci daga wanda ya tafi yana yunkurin yin halitta kamar irin nawa wai fi shi zalunci ba wanda yafi shi zalunci sai dai ai daidai ne shi hadisin bukhari da muslim sun fitar da shi imamu ahmad ya fitar da shi a gure ne da yawa to kaga anan Allah ya jingina halitta ga wanansa ga kuma a hadisi manzo Allah ya faɗi wannan za a ce kuraya abinda kuka halitta a hadisi qudusi shi ma dai wannan ya tabbata to fa kaifa tajma'u baina qawlika ya zaka yi ka hada tsakanin fadarka annallaha munfaridun bil khalqi ai Allah shine wanda ya kadaita da halitta وبين هذه النصوص دكما وإن النصوص يا ذاك يحدث ما ليش فالجواب أبسط زم باير أي يقال شيء زائتي إن الخلق هو الإيجاد ما أكن في دهالتة ككوما كبنتكو إن أكتي حالتة ما أكن في وأنا ياي حالتة أصلا تشيني الإيجاد سامروا سامروا معنى أسامد أبدا قبابو أبابو شيء سيكا سامد شيء شيدي أبن لا يكتشي هو الخلق وهذا خاص بالله تعالى طوانا أبنى ديكا ديتك الله تعالى شيء كري إما تحويل الشيء من سورة إلى أخرى أما تحويل الشيء من سورة إلى أخرى أما أبن ليشا في تشنز وني أبدك وتسورة زوا وتع فإنه ليس بخلق حقيقة والنبا حل التاوى بني بساق حقيقة حل التاوى أنا فتاني كوي سبب الشيء كالكراء أبو سأتي وان الشيء كالكراء وانا قبر وان الشيء جنا وانا مسلاة وان الشيء كالكراء wannan gadan kaga ai katako ya dauka ya sassaka ba wai ba gadan bane ba katako ba komai sai ya kirkire shi sai gashi wani abu ne da Allah ya halitta ya dauko ya sassaka sai yayi nashi ya canza mishi fasali daga wani abu zuwa wani abu to wannan sai ake ce masa halittawa domin shi ya kirkire wannan abun kun gane sai ake danganta abun zuwa ga shi ya halice shi mai amma zaka samu ba daga babu ya samar da shi ba ya samar da shi ne daga wata madda da Allah ya halitta to wannan ba a ce masa haqiqa irin ba a ce masa halitta irin wanda ake nufi a nan yace wa inna ma sumiya khalqan bi itibari at-takwin kawai an kira shi halitta ne ta hanyar lura da kawwana shi da yayi daga wani abu zuwa wani abu lakinnahu fil waqi'i laysa bi khalqin tam amma a waqi'i ba halitta bane cikakke na samarwa daga babu fa masalan ja'ala al-misali هذا النجار ونن كافنتن منيزي صنع من الخشب بابا سي يكير غمبو كوري اكي تاكو غمبو كنا غاني ياري اكو ونسونا باين ونن قوفا ونن سي يكير قوفا بالخشب صنع من الخشب بابا سي يكير قوفا دكاتاكو فيقال خلق بابا ان كتي شي حلتي wannan kofar ba kai kuskure ba lakin maddatu hadhihi as-sina'a sai dai sinadarin da ya sana'anta wannan kofar katakon alladhi khalaqaha wanda ya halicce ta huwa Allah shine Allah shi bai isa ya halicci katakon ba sinadarin da akai amfani da shi akai kofar katakon Allah ne ya halicce shi la yastati'u an-nasu kulluhum mutane gaba ɗayan su ba za su iya ba mahma balagu fil qudrah duk yadda suka kai makura wajen samun wani abu na iko ba su iya an yakhluqu uda arakin abadan ba za su iya halittar koda icen aswaki ba har abada ba wai ka halicci katakon da za ka yi gambu ko kyaure da shi ba iccen aswaki wannan ko ba kai kadai ba duk ku taru duniya ku ce kuna son ku yi iccen aswaki ku halice shi daga babu ba za ku iya ba wala an yakhluqu zarratan ko zarra ba za su iya halitta wala an yakhluqu dhubaban ba za su iya halittar kuda ba yace wastami ila qaulillahi ta'ala ka saurari fadin Allah ta'ala ya ayyuhan nasu turiba mathalun fastabi'u lahu innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه طؤف الطالب والمطلوب يتي ياكو متاني ان بغا مثالي داك كو سوراري شي ان الذين تدعون من دون الله لله وان ده كوكي بوتاوا وندا با الله با لن يخلقوا ذبابا بزا سو تبا ايه حالتر قدا با ولو اجتمعوا له كودا كو سنيي تارن دنجي سبودا شي وان يسلبهم الذباب شيئا اذن قدا يورچي مسو وني ابو لا يستنقذوه منه بذات ايه بن قدن نان ده غدو سو قاتو wannan abun ba kada cin to sai kuda ya sauke ya tafka loma sai tashi ba za ka iya bin shi ka kwato wannan lomar ba da'uf at-talib wal matlub da haka da mai nema da wanda ake nema a wajen sa duka sun raunana sun yi rauni suratul hajj aya ta 73 to kaga wannan ayar hujja ce wajen tabbatar mana da cewa ba za mu iya halittar koda icen aswaki ba balantana bu iya halittar katakon da zamu yi kofa da shi ashe aka ce ware shi ya kera katakon nan ko ya halicci katakon nan to wannan wata halitta ce ba cikakkiya ba ba irin ta Allah bace ta samarwa daga babu ita halittar ubangiji halitta ce ta samar da abu daga babu shi mun fahimta to zai shiga nan yayin mana takaitaccen sharhi game da ayar sannan kuma sai ya ci gaba da bayani dangance da abin da ya shafi rububiyya har yanzu maganar rububiyya yake yi in zan mun zo darasi da yawa da yake yau mun tsaya mun yi tarjumar bayanin Usaymin kadan mun yi wata kuma gajeriyar tarjuma can a baya to karatun namu bai abki ba karka duba kaga ai ba mun yi nisa ba to karka manta mun yi wata muqaddima a can baya ni ga nake ma mun ci zango da yawa karatun yayi albarka masha Allah mun yi nisa da yawa bai tsammani za mu kawo nan ba mun yi wata muqaddima kenan idan muka zo insha Allah a darasi mai zuwa sai inda bai ya kare ana tashi daga nan to inga maka a guje za mu tafi in mun ci sa'a mu zo karshen muqaddimar amma da wuya in mun bi sa'a ba kuma sai mun ƙara darasi na uku a cikin ta sannan mu shiga tsagwaran littafin mai wa kafin nan littafin ya shigo hannun kowa yadda ana shiga karatun littafin kowa yana da shi a hannu za a fi jin daɗin karatun muqaddimar ta dan rike mu kafin littafin ya iso insha Allah da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu nada kurakurai Allah ya fi mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله